sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya, suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare da bada kumakiyar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 22 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilu, gwajin allurar rigakafin AstraZeneca da aka yi a Amurka ya tabbatar da ingancinsa da kashi 79 cikin 100 wajen yaki da coronavirus a cewar Jami'ar Oxford ta Birtaniya. Guy Bryce Pepet Kulelas, babban dan takarar 'yan adawa a zaben shugaban kasa a jamhuriyar Congo, ya mutu sanadiyyar coronavirus. A yau Litinin, masu zanga-zangar kejin juyin mulki a fadin Myanmar sun bijirewa hukuncin gwamnatin soja, suka ci gaba da gudanar da zanga-zangar duk da cin zarafi da gwamnati ke yi da kuma munanan matakai masu hadari da take dada dauka.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya masana lafiyar kwakwalwa sun shawarci al'umma game da daukar mataki kan lafiyar kwakwalwa.
Ko ga yaro anguwa ya doko ya zo yana tawon sabuwa da yasa ba hankali ya kuma mataki na gaggawa a kawo shi asibiti mu ganshi sai mu bashi magani har Allah ya sa bai kare dawowa.
Yayin da majalisar dokokin Najeriya ke shirin yi wa tsarin mulki kuskure makan ikon gayyata shugaban kasa zuwa majalisa, wasu daga cikin suna ganin
shugaban kasa ba sarkin tashin mota ba ne. Kudi ba wasa da harkar shugaban kasa to halin martaban mutuncin yana wannan office.
Haka kuma za ku ji dambarwar da ke shirin bullo kai tsakanin malaman primary da gwamnatin jihar Borno. Sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwajin allurar rigakafin AstraZeneca da aka yi a Amurka ya tabbatar da ingancinsa da kashi 79 cikin 100 wajen yaki da coronavirus a cewar Jami'ar Oxford ta Birtaniya, wadda ta taka rawar gani wurin kirkiro da rigakafin. Jami'ar ta Oxford ta faɗa a wata sanarwa a yau Litinin cewa rigakafin na AstraZeneca ba shi da illa, kana yana da inganci sosai, wanda wannan wani ƙari ne kan bayanin gwaji da aka gudanar a baya a Birtaniya da Brazil da kuma Afirka ta Kudu. Kamfanin AstraZeneca ya faɗa a wata sanarwa cewa rashin illa da kuma ingancin rigakafin ya ta'allaka ne akan mutane 32,449 da aka gwada maganin a kansa a Amurka. Ingancinsa ya tabbata a kan kowace kabila da rukunin shekaru. Babban misali dai shi ne an gano rigakafin na da inganci ta kashi 80 cikin 100 a kan masu shekaru 65 zuwa sama a cewar sanarwar. A hali da ake ce kuma, Guy Bryce Pepet Kulelas, babban dan takarar 'yan adawa a zaben shugaban kasa a jamhuriyar Congo, ya mutu sanadiyyar coronavirus. Mai magana da yawun kwamitin yakin neman zaben Kulela, wanda ya shekaru 61 a duniya, ya faɗa a jiya Lahadi cewa an ɗauki marigayin daga birnin Brazzaville zuwa ƙasar Faransa domin yi masa jinya. Ciwon Kulelas ya yi tsanani ta yadda ma ya kasa kasancewa wurin gangamin ƙarshe na jam'iyyarsa a ranar Juma'a, wuni biyu kafin zaɓe. An nuno shi a hoton bidiyo a kan gadon asibiti a ranar Asabar yana saye da abin bada numfashi, lamarin da ke tabbatar da yana gwagwarmaya da lafiyarsa. Amma ya yi kira ga magoya bayansa da su tashi haikansa yi zaɓe domin kawo sauyi. Zaɓen na jiya Lahadi shi ne karo na biyu da Kulelas ya fafata da shugaban ƙasa mai ci Denis Sassou Nguesso da ya zo na biyu a zaɓen shekarar 2016. A yau Litinin, masu zanga-zangar kin jinin juyin mulki a fadin Myanmar sun bijirewa hukuncin gwamnatin soji, suka ci gaba da zanga-zangar duk da cin zarafi da gwamnati ke yi da kuma munanan matakai masu hadari da take dada dauka. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi tattaki a babbar hanyar Mandale kafin sanyin safiyar yau, wanda galibinsu likitoci ne da ma'aikatan NICE da ɗalibai da kuma wasu ma'aikatan kiwon lafiya sanye da fararen kayan aiki suna maimaita irin zanga-zangar da aka gudanar a daren da ya gabata. Wasu masu motoci a Yangon, babban birnin kasuwancin kasar, sun yi ta bushe-bushe a wani matakin amsa kira ga shiga tattakin da aka yi a shafukan sada zumunta, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Myanmar ta kasance cikin tashin hankali tun lokacin da sojojin kasar suka daure shugaba Aung San Suu Kyi da wasu jigajigan gwamnatin farar hula da aka zaɓe su bisa tafarkin demokradiyya a ranar 1 ga watan Fabrairu. an kashe akalla mutum uku a Jalhaji a wani tashin hankali da ya barke tsakanin ƴan sanda da fararen hula.
To kafin Baba ya sake dawowa da labarai kashi na biyu, za mu leƙa Najeriya inda masanan lafiyar ƙwaƙwalwa suka bayar da shawarar daina jinkiri ga neman magani idan aka lura da alamun rashin lafiyar ƙwaƙwalwa ga mutum domin kauce illolin da zama da irinsu cikin al'umma kan iya haifarwa. Wannan kiran na zuwa ne a daidai lokacin da wasu al'ummomin ke alhinin rashin mutum uku ciki har da limamin gari da wani da ake zargin mai matsalar ƙwaƙwalwa ne ya halaka a jihar Kebbi. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Zaman mutanen da ke cikin jarabawar taɓuwar hankali a cikin al'umma wasu lokuta yakan kawo cikas ko dai gare su ko kuma ga al'ummar, domin a cewar likitocin ƙwaƙwalwa akasari abubuwan da waɗannan mutanen ke aikatawa suna yi ne cikin rashin sani. To idan lalura zama ta kama da su, dole ya kamata jama'a su yi hulɗa da su. Dr. Tijjani Lawal likita ne a asibitin kula da lafiyar ƙwaƙwalwa ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Kwari a jihar Sokoto.
Zamantakewar su ka san halin da mutum yake ciki, sai ka bishi sannu-sannu. To wani zanen ba a san yin yana kallon ka yana kawo ma hali, sai ma kana kallon ka kana ka haka kamar yin confrontation kenan. In kana ma magana da mahaukaci yana cikin wannan haukan nasa, sa hannun ka gaba, haka zai ga cewa ba ka riƙe kori ba, ko kuma ka nuna kamar kana tare da shi. In yana maka complain ma yake saurari complain nan, ka sa shi ya samu sense of belonging. Kana ba su haƙuri, ka daina kallon su, kana kallon su kana cewa ne ka zaika, kuma kana ɗan kawo da ido.
A ƙarshen makon da ya gabata ne matsalar zama da irin waɗannan mutanen ba tare da ɗaukar matakan kula ba ta bayyana a garin Saminaka na yankin Yawuri a jihar Kebbi, inda wani mutum mai taɓin hankali ya hallaka mutane uku. Yunusa mai raƙumi mutumin garin ne na Saminaka ya bayyana yadda lamarin ya auku.
Dai wannan mutum da daddare ne, an taso mu asuba, ina ganin lokacin na abin ya samu zaman da ya tashi samu wani kauri haka ya rataya yana bacci tare da wani aboki. Tunan lokacin da ya zabu da su ya fara zama da abokin mai rasta ya kai can gidan abin namu shi limamin garin, sai ya bi bakin kanshi ya bubbugi, ko da ya koma gidan nasu matar tsanan uban shi tana sallah ta yi rukudi kawai sai sa ake bugi da ita makanta, tana da tsohon ciki haihuwan ma ana sa ran wannan wata shi ne nata, duka dai ya halaka su kuma sun mutu.
To yanzu shi ba Allah da adda rashin lafiya din yana ina?
Yanzu yana hannun ma'aikata, yana hannun ƴan sanda.
Shi ma Abdullahi Ibrahim Saminaka mazaunin garin ne ya ce jama'a na cikin alhini musamman na rashin limamin garin liman Yahaya Saminaka.
Abun kan gaskiya wallahi ya jijjiga garin nan namu. Sai dai mu dangana ga Ubangiji.
Wannan matsalar dai ba ita ce ta farko ba, domin a shekarun baya ma an samu irin hakan a Sokoto, inda wani mai taɓin hankali ya hallaka wani malamin makaranta. Da waɗannan matakan gaggawa ne ya kamata a ɗauka idan aka lura da samun taɓin hankali ga mutum. Dr. Tijjani ya bayyana cewa
ba shi lalle mutum na ɗan wanka ba, wanko zuga yaro a unguwa ya doko ya zo yana ta wasu abubuwa da ya saba hankali, ya ɗauki gaggawa na ɗauki mataki na gaggawa a kawo shi asibiti mu gan shi sai mu ba shi magani. Allah ya sa bai kara dawowa, dole sai gwamnati ya shigo ciki, kuma gwamnati na yi, kuma ana ɗan mutane na taimakawa, ai shi kenan. Allah da zai samu gani ba a samu irin wannan matsalolin ba, ko da ma an samu suna ce suna shan magani.
Wasu lokuta su ma masu taɓin hankalin kan haɗu da jarabawa musamman mata, waɗanda wasu mutane ke lalata da su su samu juna biyu har su haihu ba su da masu kula da su, kamar yadda shi ma ya taɓa faruwa a shekarar bara a Sokoto. Wataƙila idan aka ɗauki waɗannan matakan na gaggawa za a iya kaucewa faruwar irin waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Baba ya dawo da labarai kashi na biyu.
Shugaban Amurka Joe Biden ya yi irin yadda mutumin da ya gada ya yi game da yawan tura jiragen yakin Amurka na ruwa zuwa Asiya, wanda masu sharhi suka yi imanin cewa wannan wata hanya ce ta yin tasiri a yankin tekun da ake takaddama a kai da kuma zama kashedi ga China, babbar mai nuna ƙarfi a kan ruwan yankin. Jirgin ruwan Amurka mai lalata makamai masu linzami USS John McCain ya isa tsibirin Paracel a ranar 5 ga watan Fabrairu a tekun kudancin China na Achipalago da China ke rike da shi, amma kuma kasashen Taiwan da Vietnam na ikirarin nasu ne. Brunei da Malaysia da kuma Philippines suna takaddama da China akan ikon wani bangaren ruwan mai faɗin kilomita miliyan 3.5 daga Hong Kong zuwa Borneo. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Brussels yau Litinin domin yin taruka a wannan mako da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ke cewa manufofin tarukan ne ƙarfafa dangantaka da ƙawayen Amurka da ƙungiyar NATO da yin haɗin gwiwa kan batutuwa kamar su sauyin yanayi da yaƙi da ta'addanci da kuma ƙoƙarin kawo ƙarshen annobar coronavirus da ake fama da ita a yanzu. An shirya Blinken zai halarci taron ministocin harkokin waje na NATO a gobe Talata da kuma ranar Laraba, kada zai tattauna da babban sakataren kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg. Wannan wata dama ce ga sakatarin da kuma ministocin su tattauna akan shirin NATO na shekarar 2030, in ji mataimakin sakatare mai riko Philip Rika a hukumar harkokin Turai da kasashen yankin Eurasia yayin tattaunawa da manema labarai kafin isowar Blinken. Shawarwari da aka yanke karkashin shirin na shekarar 2030 na tabbatar da kawance, akwai batun damuwa game da China da Rasha da kuma canjin yanayi da kutsen yanar gizo da manyan barazana da kuma yaki da ta'addanci da tsaron makamai da kuma annobar da ake fama da ita a yanzu, sai kuma wasu kalubaloli da ke fuskantar mu baki daya, in ji shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Najeriya ke har mai yiwa kundin tsarin mulki kuskure ma, Majalisar Wakilai ta kawo wani kuduri da zai bayar wa majalisar karfin ikon gayyata shugaban kasa da gwamnonin jihohi zuwa gabanta domin su amsa tambayoyi akan gudanarwa idan buƙatar hakan ta taso. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta hado mana.
Wannan kudirin doka da wani dan majalisar mai wakiltar yankin jihar Edo Sajios Ogun ya gabatar, tuni har an riga an yi masa karatu na biyu a zauren majalisar wakilai, kuma idan wannan kudiri ya samu shiga, majalisa za ta iya tursasa shugaban kasa da gwamnoni su bayyana a gabanta domin amsa tambayoyi a duk lokacin da buƙatar haka ya taso. Dan majalisar wakilai daga jihar Sokoto Dr. Abdullahi Balarabe Salame ya yi ƙarin haske.
Babu wata doka a cikin tsarin mulki da ta ce karara majalisar tarayya na iya gayyatar shugaban kasa ta yi mai tambayoyi kan wani al'amari, koko majalisar jiha su kira gwamnoni su yi musu tambayoyi akan wani al'amari. Hanya guda wadda agga majalisun ga guda biyu shine su yi abin da ake cewa resolution, su tattauna su yanke shawara akan sun amince cewa za su gayyaci shugaban kasa don an so tambayoyi, koko majalisar jiha ta zartar da wani kuduri wanda cikinsu za ta nemi cewa gwamna ya zo don ya amsa wani tambayoyi. Shi ku an ce resolution ga al'ada gudanar da demokuraɗiyya, abu na wanda aka zartarwa a kai ma bangaren zartarwa, wanda bangaren zartarwa lokuta da dama yakan aiwatar da abin da aka zartar, wani lokaci kuma yakan ki aiwatarwa, amma a cikin tsarin mulki babu wannan.
A lokacin da yake nashi nazari, sanata mai wakiltar Nasarawa ta Yamma Abdullahi Adamu ya ce wannan kudirin doka bai riga ya isa majalisar dattawa ba tukuna, amma kuma ya yi tsokaci yana cewa
wannan magana bai zo wurin ba tukuna, ya faɗi majalisa ne ba abin da doka a Najeriya in ba gidajen nan biyu da Senate da na tarayya sun zauna sun samu tsaya guda ba, bai kawo wurin ba tukuna. Balatin magana kan shi balatin an samu matsaya iya kwajar zan hudi shugaban kasa ba sirkin tashin mota bane ba, mu daina wasa da harkar shugaban kasa don Allah da Nabi, martaban mu mutuncin mu yana wannan office, ko da a hira da kai aka wulakanta wannan suna ma ke wulakanta da ni da ke duka dan Najeriya ba Buhari yake ba, rigan nan da ke wuyan shi Allah ne ya sa mashi rigan nan, mu ko manzon sa Allah ya fada mu ne kawai da kuri a ce shine hanyar daukar shugaban kasa, amma rigan Allah ne ya sa marba wani ba.
Amma ga tsohon dan majalisar dattawa daga jihar Kaduna ta tsakiya Comrade Shehu Sani yana ganin yin irin wannan doka ba laifi ba ne.
Abinda su majalisa ya kamata su yi shine na farko shugabannin majalisa su samu shugaban kasa su zauna da shi su nuna mishi mahimmancin wannan gayyata da za su masa, sannan kuma wannan gayyata dan aka masa ya kasance an yi shi babu yan jaridu, a yi shi a cikin daki a rufe kofofi a rufe wunduna, sannan shi shugaban kasa ya zo da jami'an tsaron shi na soja da yan sanda da yan leken asirin kasa dukkan su zo su hadu a zauna a yi mai yan majalisa bayani, shi kuma ya samu dama ya gaya musu abubuwan da ya yi da kuma kalubale da yake samu.
Kokarin gyara dokar da 'yan majalisar ke yi ya samo asali ne tun daga lokacin da majalisar wakilai ta nemi bayanan shugaban kasa a zaurinta, amma kuma ministan shari'a Abubakar Malami ya gabatar da jinkiri da ya hana yin hakan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda, wata sabuwar rigima ce ke kokarin kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Barna da wasu malaman primary sakamakon kin biyan albashin watanni biyu ga malaman. Da gwamnatin jihar Barna ta ce ta samu da wasu laifuka daban-daban wanda hakan ya jefa malaman cikin halin kakana kai da rashin sanin makomar su. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda biyu da ci gaban rahoton.
Wata sabuwar rigima nake kokarin kunno kai tsakanin malaman makarantar primary da gwamnatin jihar Borno sakamakon yin biyan albashin watanni biyu na wasu malaman makarantar primary da gwamnatin jihar Borno ta ce ta samu da wasu laifuka daban-daban tun a ranar 12 ga watan Satumbar 2019 ne dai. Gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya kafa wani kwamiti mai mutum 19 da ya tantance malaman makarantar primary da ke jihar Borno wanda watan Disamban shekarar 2020 suka miƙa masa rahoto na sakamakon aikin tantance malaman makarantar wanda daga bisani gwamnatin ta lika sunayen wasu mutane 18,000 da ƴan kai da ce su suka cancanci aikin koyarwa har ma aka biya su albashin su, amma waɗannan mutane fiye da 10,000 ba su makoma su ba har zuwa wannan lokaci. Haka dai yasa na tuntuɓi shugaban kungiyar malaman makarantar primary na jihar Borno wato Kumar Muhammad Jibrin ko me kungiyar nasu take yi game da wannan lamari.
Lalle dakatarwa har yanzu mu ba mu tabbatar an dakatar ba, in an dakatar da mutum za a miƙa ma takardar dakatarwa, amma yanzu kungiyar nan kokari da take ta ciro takardu ta rarraba duk magarantu kowa ya rufto mana matsalarsa a ciki. In ka duba wani takardar sa mai kyau aka ce nashi ba kyau, magarantar da ita ta rufto ta ce takardar nasa ya kammala, to a wannan mutum ya kamata shi wa bashi incin sa a saurare shi. Wani ma bank statement nashi bai kai wata 12 ba dan matsalin wannan rikicin da ake na Boko Haram bai samu ya zo ya samu ba, shi ma ya kamata a saurare shi. Kai wani ma sunan sa ya fito ya zo ya attending verification sai aka ce wannan mutum bai ba ganshi ba. Muna roƙon gwamnatin jihar Borno, mun san niyyar ta jara ne ma bangare ilimi, mu ga cewa marasa laifi din a yafe musu su ci gaba da sana'ansu.
To ana zargin kamar akwai wasu daga cikin su da ake kamar sun shigo ne da takardun bogi na karatu, kamar waɗannan kuma menene matsayin su a wannan harka?
Shi lamarin takardun bogi laifi ne, don haka mu wannan kungiyar namu ba za mu daure a mutumin wadda takardun sa duk na bogi ba za mu daure margindi ba.
To kai maganar kamar waɗannan mutanen ba kore su ba saboda ba wanda aka ba takardan sallama, amma kamar an dakatar da albashin su din da dama suna karban wannan albashi kuma an dakatar
a dokan aiki kamar yadda in aka doke ka za a baka takardan dokan aiki. To in an sallame mutum ma ya kamata ya samu takardar sallaman sa, amma tunda wannan din gwamnati bata bayar ba, ba za mu zartar cewa su wannan kwararru ba. Sai ran da gwamnatin ta dau takardan kwara ta ce ma gashi an kware ka, daga nan tukun wannan kungiyar namu za mu tabbatar cewa malamai kaza kaza an kore su aiki.
Sai dai na yi kokarin jin ta bakin shugaban wannan kwamiti Dr. Shatima Kullima game da makomar waɗannan malamai, sai dai ce mini ba ba shi izinin yin magana ba, sai dai alhotan da miƙa ma gwamnatin jihar Borno na nuni da cewa
before this sir we have 26,450 staff. The total number of staff being cleared for biometric capture stands at 18,656.
Ya ce kafin wannan lokaci muna da ma'aikata 26,450, amma yanzu hakan mutanen da muka tantance sun tasan ba 18,656. Mun gano wasu da suke da karancin shekaru, mun kuma gano wasu da suke dauke da karatun shaidar takardar boge, akwai kuma wasu da basu bayyana a gaban wannan kwamiti ba, akwai kuma wasu daga cikinsu da suka kai ritaya amma ba su yi ritayan ba, sannan mun gano wasu ma da aka ce ba su da rai, yayin da wasu su ba su da takardar shaidar koyarwa. Cewar wannan kwamiti sai dai waɗannan malamai na ci gaba da zuwa makarantu don koyar da waɗannan ɗalibai, duk da cewa ba a biyan su albashi yau watanni biyu kenan. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku izo shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Litinin, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan gundumar Colombia. Allah ya sa haka Allahumma amin. Idan har ma sauraro ba ku manta ba, a makon da ya gabata mun dakata a cikin shirin namu ne, inda muke jin namijin kokari da wasu jama'a ke yi na ganin an baiwa kowane yaro ilimi, musamman ‘ya’yan talakawa da ba su da cikakken galihu, a dalilai da dama da suka hada da na rashin karfin iyayensu, da kuma yadda ake ganin gwamnati ko mahukunta ba su mai da hankali don ganin an ba su ilimi daidai da na kowa ba. Yau za mu daura daga inda kwamishinan ilimin jihar ke cewa
a wani anguwa ne na masu wanda shuni a nan garin, wani da masu gadi, da masu wanke-wanke, da masu shara, duk sai kawo mana, kuma ana ta karantar da su, kuma suna ta gane karatu a cikin, kuma a cikin wata islamiyya ce shi malamin ya bada, islamiyya shi ce ya kuma shigo da wannan tsari.
Wato irin almajiran da ba su zuwa wani wuri, su suna nan ko da
yau, suna nan ko yaushe, ba su zuwa ko ina, to su kuma suna nan, su ma muna nan, muna tattara su, muna ana karantar da su. Bukata dai shine a ga cewa an rage yawan yaran da ba su zuwa makaranta a Najeriya, kuma a jihar Niger tana cikin idan an jihar ta uku da tafi kowace jihar Najeriya yawan wa'anda ba sa zuwa makaranta. To neman a rage hakan shi sa aka samu wannan tallafi, kuma alhamdulillahi tallafin yana cin nasara. Sai dai kasan dawo mun da zo farko dole sai an samu kalubale ba za a rasa ba.
Akwai adadin da aka diba cewa adadi kaza za a tsaya da shirin koko kawai an ci gaba har abada ne?
A akwai shirin na shekara biyar ne, ko shekara hudu ko biyar, ina jin kuma lissafin shekarun ya fara ne tun kafin ya fara, tun daga lokacin da ake tsarawa ake, ina jin muna yanzu dai ma bayan wannan shekara da ya rige mu shirin nake ji, ban da tabbas, amma ba zai shekara ɗaya ko biyu ba da ya rige shirin gaba ɗaya duk a gama a Najeriya. Amma ka san su bankin duniya suka kawo irin wannan tsari, su so suke yi gwamnatin ƙasa ita ma ta ci gaba bayan sun wuce. To wannan shi ne abin da za mu kira da gwamnatin Najeriya ta ba da tallafi a wannan makarantu, ka kamar shi mai girma gwamnatin jihar Niger yanzu haka ya shigo da wani tsari shi ma daidai da wannan da ma ya kusan ya fi wannan. Yanzu kaga a kowace ƙaramar hukuma ya yadda cewa a sa karatu irin wannan a makarantunmu, saboda kowane ɗalibi da zai zuwa wani gari ya karɓo Qur'ani ya haddace malaman da za su karanta da shi zamanto su ma sun ƙware, za su yi hadda, za su yi da haddan, za su yi karantar da hadda. Yanzu muna da makarantu na musamman akan haka. Sannan ma yanzu maganar gani da nake da kai muna tattaunawa, ya ba da dama mu ɗauki wata makarantar primary gaba ɗaya aka cokan a cikin mina mai ita Islamic Model School, inda za a karantar da Qur'ani kawai da abubuwa da suka share dabbobi da kuma karatu na fiqhu da sunna. Wannan yanzu haka muna cikin wannan shiri. To kaga wannan shi ne abinda bankin duniya take so. Kaga shi abinda gwamnati yake so shine a zamanto ana karantar da su addini, ana karantar da su boko. Ba lokacin da ya gama aji shi da na boko zai shiga sakandare, idan mun to yana da haddan Qur'ani kuma yana son karatu boko da cigaba da karatun boko. To kaga haka ne za mu samu ɗan ƙasa na gari wanda za su sun san tsoron Allah, za su karantar da karatu, za su yi aikin su yadda ya kamata, kuma sun san addinin su yadda ya kamata.
To yanzu batun tsarin hana bara din nan da gwamnatin jiha ta bullo da shi, kana ga zai taimaka wajen bunƙasa wannan shiri naku?
Ka san ina ta magana da su ma'aikatan da ke da alhakin hana bara, muna ta tattaunawa da su. Magana na hana bara abu ne da ke buƙatar awayen mu mutane da kai. Sun zo suka ce za su fara kami, na ce ba su shawara. Ce na ba da shawara, ba kami za mu fara ba. Mu zauna mu waye wa malamai da kai, a waye wa masu ruwa tsaki da kai, a waye wa almajirai da kai, sannan kuma a nema musu mafita. To lokacin ne idan aka gansu suna bara sai a ɗauki madauki, kuma sun yi shawara na. A yanzu haka maganan gari muke da kai, dan Allah ya damu mitin da su, za mu tsara yadda za mu bi mu bayan musu yawon malamai da kai. Malaman kuma na tara allaran momi ƙungiyoyin wasu daga cikinsu muna tattaunawa, na ce musu da buƙatar mu zauna da wa'annan ma'aikata don mu fahimci juna, mu fahimci me ma dokan ta ce, sannan ya dokan ba ta taɓa haƙƙin ɗan adam ba, sannan kuma mu ga in za a kare mutuncin yara da kuma in za a taimake su to me za a yi musu, ta yadda za a rage musu walhalu da ya kamata su mai da hankali su yi karatu. Alal haƙiƙa ba kowane ɗan adam inda zai samu abinci ba tare da ya kaskanta ba ya fi son haka, kan ɗan adam ya fi son haka. So sai mu kalli yadda za a yi a taimaka a ga an rage wannan matsaloli a wayan mutane kai daga akwai manganu da yawa za ce me za ka haɗi danka ka kai shi makaranta inda ba za ka bashi abinci ba abu ne da ke buƙatar lokaci mutane ya kamata su gane neman ilimi da hanyar bara abu ne da ke da tarihin fiye da shekara 200 a Najeriya don haka a wayi gari rana guda ba dokan da zai iya karya shi sai an bi a hankali ana wayar da kai akwai makarantu da suke da kaman abun koyo a nan jihar Niger akwai makarantar shai na fiye kowa ya sani in ka kawo mu shai na fiye yaro za ka kawo abincin shi ko kuma haka ai tsari ne mai kyau kuma shai biyu an san yaro sai ya ka sai da abincin shi kuma iyaye za su dinga suna duba ƴaƴansu a lokaci-lokaci.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan makon. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ƙarashen wannan tattaunawar. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita muna sautin shirin Julie Lazarus Gratian, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
shan hakika ba da tangarda ba allura mai
a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email
sako mu na farko ya fito ne daga Ahmadu Abacha Machina da Halilu Malam Alhassan suka ce assalamu alaikum muryar Amurka hakika yau ce ranar ruwa ta duniya mukan al'umman karamar hukumar Machina da ke arewacin jihar Yobe Allah ya yi mana gedar dogo saboda ba mu da wata matsala ta karancin ruwan sha a yankinmu don shugabanninmu sun dauki kwararren matakai na wadatar da mu ruwan sha mai tsafta a fadin Machina a ƙauyukan ta baki daya sako daga mai fito daga Ado Salati Goma ga Nabi Rijau ya ce kokawa da gwamnonin Najeriya suke yi kan yunkurin kashe gwamnan jihar Benue da 'yan ta'adda suka yi abun al'ajabi ne ga mai hankali domin hakan na nuni da cewa inda a duk lokacin da 'yan ta'adda suka kashe wani talaka haka gwamnonin Najeriya ke kokawa to wallahi tuntuni da an kai ƙarshen ta'addanci a Najeriya don haka a dai ta sha'ani kawai wai an cuci na ƙauye. Sako mu na gaba na cewa matsalar tsaro da tashe-tashen hankula a Najeriya zai wuyar magancewa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci idan aka yi la'akari da miliyoyin matasa da ke fama da ƙangin fatara da talauci da ke zaune ba aikin yi yayin da a ɓangare guda shugabannin siyasa ke rayuwarsu irin ta masha'a daga Usman Shitu Mahuta. Sako da gaba daga Alhaji Mele Yusuf Ali ya ce salam VOA Hausa. Muna jajanta wa 'yan kasuwar jihar Katsina bisa iftila'in gobara a babban kasuwar Katsina da fatan Allah ya mayar musu da alherinsa amin.
Madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici.
Gwajin allurar rigakafin AstraZeneca da aka yi Amurka ya tabbatar da inganci da kashi 79 cikin 100 wajen yaƙi da coronavirus a cewar jami'ar Oxford ta Birtaniya wadda ta taka rawa wajen ƙirƙiro da rigakafin. Jami'ar ta Oxford ta faɗa a wata sanarwa a yau Litinin cewa rigakafin na AstraZeneca ba shi da illa yana da kuma inganci sosai wanda wannan ƙari ne kan bayanan gwaji da aka gudanar a baya a Birtaniya da Brazil da kuma Afirka ta Kudu. A hali da ake ce kuma Guy Bryce Perfect Kolelas babban ɗan takarar 'yan adawa a zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Congo ya mutu sanadiyar coronavirus. Mai magana da yawun kwamitin yakin neman zaben Kolela wanda ya shekaru 61 a duniya ya faɗa a jiya Lahadi cewa an ɗauki marigayin daga birnin Brazzaville zuwa ƙasar Faransa domin yi masa jinya. Ciwon Kolelas ya yi tsanani ta yadda ma ya kasa kasancewa wurin gangamin ƙarshe na jam'iyyarsa a ranar Juma'a wuni biyu kafin zaɓe.
Masu sauraro a nan muke ga ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirinmu na dare da misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu salama muna mika saƙon taya murna ga Abubakar Ahmed Muhammad Sani. Murnan na ɗan sarautarsa da aka yi a matsayin ɗan lawan Dungumel kuma hakimin Madana. Ubangiji Allah ya kai riƙo ya kuma baiwa mai martaba sarkin Dungumel ƙoshin lafiya. Yanzu a madadin Baba Yakubu Mike yadda ya ce na gabatar da shirin da kuma Julie Lagos Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar Fil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakatar shirin yau da gobe.